sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis, 5 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'anta sun damƙe 'yan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadan bin martaba Ohenui na ƙasar Ibra da ke yankin ƙaramar hukumar Okene a jihar Kogi. Sabuwar gwamnatin Isra'ila ta gabatar da shirin yin garan bawul ga tsarin shari'a da aka yi alkawari da daɗewa da nufin rage wa kotun kolin ƙasar ƙarfi. Iran ta gargaɗi Faransa game da abin da zai biyo baya bayan da mujallar nan mai zanen barkwanci ta Charlie Hebdo ta buga zanen katun da nuna shugaban addinin ƙasar Ayatollah Khamenei da Tehran ta ɗauka a matsayin cin fuska.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka ya sake gamuwa da cikas a wani na biyu bayan kada kuri'a kari na shida.
Ta wani bangaren yana da tsatsauran ra'ayin wato abubuwan da shi ya kamata a yi domin a ciza a hura baya yadda ba zai yadda ba. To yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo mai bakin jinin wannan zaɓe ake ta wannan kikata.
Sannan kuma gwamnatin Ghana ta shiga cikin jerin kasashen da suka dauki matakai kan matafiya daga China a kokarinta na dakile yaduwar cutar COVID-19. Rahotanni suka ce yana yaduwa a kasar China tamkar gobarar daji. Kuma kowace rana mai kamar ta yau, alheri za ta kuma sake shigowa muna da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'anta sun damƙe 'yan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadan mai martaba Ohenui na ƙasar Ibra da ke yankin ƙaramar hukumar Okene a jihar Kogi a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ziyara aiki a yankin. Sanarwar da kakakin hukumar DSS na Najeriya Dr. Peter Afunyaya ya aika wa sashen Hausa na muryar Amurka na cewa jami'an tsaron sun cafke Abdulmumin Ibrahim Otaru da ake kira Abu Mikdad da kuma Sa'idu Suleiman waɗanda ke da hannu a harin. Dr. Afunyaye ya ce lokacin da ake kokarin cafke shi Abu Mikdad din ya yi kokarin arcewa, dalilin kenan da ya sa jami'an tsaro suka harbe shi da bindiga inda ya samu rauni a kafarsa ta hagu, kuma a halin yanzu ana masa jinya a wani asibiti. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya rawaito cewa binciken farko da hukumar ta DSS ta gudanar ya nuna cewa shi Abu Mikdad babban kwamandan 'yan ta'addan Boko Haram ne tsagin ISWAP da ya tsara kai harin ta'addanci kan wani ofishin 'yan sanda da ke ƙaramar hukumar Okene ta jihar Kogi, inda suka kashe wani sufetan 'yan sanda mai suna Idris Musa kana suka yi awon gaba da bindigogi kira AK-47 guda biyu. Shi ne kuma ya jagoranci harin nan da aka kawo gidan gyaran hali da ke a Kuje a Abuja, da kuma wani harin da aka kai kan wani kamfanin Indiyawa da ke a Jakuta a jihar Kogin, inda suka yi garkuwa da Indiyawa uku suka kashe mutane biyar ciki har da 'yan sanda biyu. Hukumar ta DSS ta bayyana cewa Abu Mikdad ya zama wani kartagin ɗan ta'adda da ke jagoranta satan mutane a jihohin Kogi da Ondo, ta kuma tabbatar da cewa za ta ci gaba da aiki tukuru da sauran jami'an tsaro don tabbatar da samar da sahihin tsaro a Najeriya. Jiya Laraba, wasu rokoki guda biyu suka aukawa dakarun haɗin gwiwa a arewa maso gabashin ƙasar Siriya a cewar rundunar sojojin Amurka ta tsakiya, kwana guda bayan da Iran da Iraki suka gudanar da bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban rundunar Quds ta Iran Qasem Soleimani a Baghdadza. Rundunar CENTCOM ta ce harin bai haifar da rauni ko barna ba ga sansanin ko kayayyakin rundunar haɗin gwiwar. Kakakin rundunar CENTCOM Lieutenant Colonel Deb Easterborn ya shaidawa BOA cewa rokokin da suka kai mita 107 sun auna yankin da ake kira Mission Support Site Konoko da misalin karfe 9 na safe a gogon kasar Siriya. Daga baya dakarun Kurdawa na SDF sun je wurin da aka harba rokokin inda suka samu na ukun da ba a harba ba. Irin waɗannan hare-haren na jefa dakarun haɗin gwiwa da fararen hula cikin haɗari da kuma kawo cikas ga kwanciyar hankali da tsaro a Siriya da yankin. Inji kakakin rundunar CENTCOM Colonel Joe Buccino, babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. A baya dai mayaka da ke samun goyon bayan Iran sun kai hare-haren rokoki da jirage marasa matuƙa kan Amurka da dakarun kawance a ƙasashen Siriya da Iraki.
An jima kaɗan, Hafi zai sake dawowa da ƙarashin labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na zama majalisar wakilan Amurka ya sake gamuwa da cikas a wuni na biyu bayan kada kuri'a karo na shida. A hirar shi da muryar Amurka mai sharhi kan harkokin siyasar Amurka, Garba Suleiman Krako ya yi ƙarin haske kan abinda yake kawo cikas da kuma hanyar da za a iya samun maslaha.
Wato abun ya cutura, an yi cikin kakajiya yau an sake yi, saboda akwai wanda su ba sa kaunan McCarthy a cikin jam'iyyar tasa ma, bayan akwai wanda ba sa kaunansa, kuma akwai wanda suke da adawa da zaben shi. Ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta fama da shi kenan a cikin wannan zabe na speaker, to ga shugaban kasa, tsohon shugaban kasa Donald Trump yana nema ya tsoma baki.
To menene yasa ba sa kaunan wannan, kuma menene yasa wani banda shi ba zai iya fita wannan takarar neman wannan kujera ba? Me yasa ya zama sai shi kadai ne ake kada kuri'a a kansa?
Akwai ma shi Chief Roy wanda yake daga Maryland, shi ma yana da sha'awan wannan kujera speaker, amma shi abin da yasa suke ta kikikaka akan McCarthy, wato yana da wani irin ra'ayi ne na riƙau, ra'ayi irin na 'yan mazan jiya. To akwai wanda suke son shi da wannan manufa irin tashi, to akwai kuma wanda suke son sassauci da ɗan sauyi a cikin tafiyar dambarwar da ake ciki a America tsakanin Democrat da Republican, idan an zo kaman yaddan a yi ma ƙasa wani abu to sai ya cije ya rike. Don ya sha tsayawa ya ce zai shutting down ɗin gwamnati ma, wato a tsaye da komai cik. To saboda irin ra'ayi irin nasa irin wa'annan, shi ya sa ma membobi wajen 20 suka ki goyon bayan shi.
A kan yana da tsauran ra'ayi ko kuma cewan ra'ayin bai yi tsauri irin yadda suke so a matsayin masu tsauran ra'ayi ba?
To duk ta wani ɓangaren yana da tsauran ra'ayin, wato abubuwan da shi ya kamata a yi domin a ciza a hura baya yadda, ba zai yadda ba. To yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo mai baƙin jinin wannan zaɓe ake ta wannan kikaka. Sannan kuma gashi sun ga cewa shi Donald Trump tsohon shugaban ƙasa yana goyon bayan shi, yana so ya tsaya ya maramar baya, yana ma sa baki a cewa a zaɓe shi.
To
kuma idan har yayi nasara aka zaɓe shi, shi Donald Trump zai ɗauki credit ɗin cewa ai shi yasa aka sa shi.
To kana ganin
wasu daga cikin su ba sa son haka.
To kana ganin wannan yana yiwuwa na yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa waɗannan mutane 20 'yan majalisa guda 19 zuwa 20 yanzu suka ke ƙasa ƙasa?
Kwarai da gaske wannan yana ɗaya daga cikin dalilai, tunda kin ga ma lokacin da aka zo aka sake fafatawa sau shida kenan ana fafatawa bai nasara ba.
To kana ga
so aka kada ƙuri'an cewa to a sake yi zuwa gobe, saboda suna tunanin idan aka bari zuwa gobe din nan, domin da an sake yau din ma zai faɗi da sau bakwai kenan. So suna tunanin in aka kai shi zuwa gobe da rana din, kila a yi kira wannan a taɓa wannan a taɓa wancan, kila a taɓa zuciyarsu su haƙura su bar shi ya wuce.
To a ƙadara an sake dawowa bai samu wannan goyon baya ba, an sake kaɗa ƙuri'a, an ci gaba da kaɗa ƙuri'an nan bai samu goyon baya ba, me zai biyo baya?
To abin da zai biyo baya, ra'ayin Amerikawa da yawa suna ganin kawai haƙura shi kuma shi alheri, kawai a nemi wani.
Mai sharhi kan harkokin siyasar Amurka kenan Garba Suleiman Krako a hirar shi da Alheri Grace Abdu. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ministan Shari'a na gwamnatin Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya gabatar da shirin sabuwar gwamnati na yin garan bawul ga tsarin Shari'a da aka yi alkawari da dadewa da nufin ragewa kotun kolin kasar karfi. Masu sukan lamarin sun ce shirin da aka sanar a jiya Laraba zai gurguntar da demokuraɗiyyar Isra'ila ta hanyar ba da cikakken iko ga gamayyar gwamnatin masu ra'ayin riƙau da ya zama na tarihi a ƙasar. Ministan Shari'a Yarib Labin ya gabatar da jerin sauye-sauye da nufin daƙile ikon ɓangaren Shari'a, ciki har da baiwa 'yan majalisa damar zartar da dokokin da babbar kotu ta soke da ake ganin bai dace da tsarin mulki ba. Labin ya fitar da wata doka da za ta baiwa majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120 ko kuma Knesset damar yin watsi da hukuncin kotun koli da ƙuri'u 61 cikin sauki. Jiya Laraba Iran ta gargaɗi Faransa game da abin da zai biyo bayan da mujallar nan mai zanen barkwanci ta Charlie Hebdo ta buga zanen katun da nuna shugaban addinin ƙasar Ayatollah Khamenei da Tehran ta ɗauka a matsayin cin fuska. Mujallar ta mako-mako ta buga zane-zanen barkwancin da dama an yi ba'a ga jagoran addinin da siyasa a jamhuriyar Musulunci a wani ɓangare na gasar da ta ƙaddamar a watan Disamba domin nuna goyon baya ga zanga-zangar da aka shafa watanni uku ana yi. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahian ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ba za a kawar da kai ba dangane da ayyukan cin mutunci da rashin da'a na jaridar Faransa da ta wallafa zanen na nuna adawa da hukumar addini da siyasar ƙasar Iran. Ya ƙara da cewa ba za mu kyale gwamnatin Faransa ta wuce tsoma baki a abin da bai shafe ta ba, ko shakka babu sun zaɓi hanyar da ba ta dace ba tare da bayyana sakamakon da zai biyo baya ba. Da yammacin jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ta gayyaci jakadan Faransa Nicholas Roach. Amurka na yin nazari kan tsarin haramci kan tasirin haramci da gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta yi kan ɗaukar mata ma'aikata da ƙungiyoyi masu zaman kansu, tare da yin nazari kan zaɓin manufofin da za a iya bayyanawa nan ba da jimawa ba. Mun ƙudiri aniyar tsayawa tsayin daka wajen kare mata a duk inda ake barazana ga 'yancinsu, ciki har da Afghanistan, saboda abin takaici muna ci gaba da ganin ƙaruwa da ƙarin muni. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana haka ne a jiya Laraba yayin jawabinsa wajen ƙaddamar da dabarun Amurka na farko kan harkokin tattalin arzikin mata a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Ghana ta shiga cikin jerin ƙasashe da suka ɗauki matakai kan matafiya daga China a ƙoƙarinta na neman daƙile yaduwar cutar COVID-19. Rahotanni suka ce na yaduwa a ƙasar China tamkar gobarar daji. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani daga Kumasi.
Matakin na gwamnati na zuwa ne bayan da wasu ƙasashe suka sanar da ɗaukar sauraron matakai kan matafiya daga China sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta COVID-19 a ƙasar. Gwamnatin Ghana na buƙatar gwajin COVID-19 ga dukkanin baki daga China da zarar sun sauka a filin sauka da tashin jiragen saman kutuka da ke Accra babban birnin ƙasar ba tare da sun biya kuɗin gwaji ba. Kazalika mazauna China ɗin da suka sauka a filin ana buƙatar takardar shaidan gwaji ta PCR da ke nuni da cewa ba su ɗauke da cutar, amma ya kasance an gabatar da takardar sa'o'i 48 kafin tashin su daga China. Sai dai kuma sanarwar na gwamnati na buƙatar da matafiya daga Ghana su dakatar da tafiya zuwa China har sai in tafiyan nasu na da muhimmanci sosai. Masana ta fannin kiwon lafiya a ƙasar sun jinjina wa gwamnati bisa wannan mataki da ya ɗauka, inda suke buƙatar da ya kuma maida hankali ma akan wasu iyakoki musamman na ƙasa, saboda Ghana na fama da matsalan karancin al'umman da suka karbi allurar rigakafin COVID-19. Dr. Imuru Faisal, babban jami'i a sashen kula da masu fama da cututtuka masu yaduwa a kasar.
Ba airport kawai ya ci aikin sa mataki ba, ta wurare da zaman to kamar mutane sun yasu bi shi ko garin ga ya ci ne mu waje matakin da zaman to kamar za mu check mutane za su shigo suna da corona ko ba su da corona, amma dai inda mutane da dama ke shigowa shi ne daga airport. A wannan mataki ya taimaka ma miliyan Ghana.
Ko shin wannan mataki zai iya janyo cikas ga masu harkar kasuwanci da ke kai da kawo a kasar China? Wannan ne tambaya da na yi ma Shuaibu Abubakar, masanin harkar tattalin arziki a inda yake cewa
na shakka babu ko ya dai ya kawo wani tangarda kadan cikin lamarin kasuwanci, amma lamarin lafiyan bil'adama kuma shi ne mafi muhimmanci. Annoban corona nan ya fara kamari kuma kasan China, shi kasashen duniya da dama suna taka sansan wurin zuwa kasan nan na China. Yau inda kasuwanci ta kai ta duniya, albarkacin na'ura na computer ya bari abubuwa sun yi zuwa da sauki kadan. Mutum kai ka zamna Ghana ga kai ka order kaya daga China kuma a zo maka da shi a gida. Ina ga wayanda da suke zuwa sun yi amfani da irin wanga hanya don saboda dai ya kawo sauki kadan cikin lamarin, amma shakka babu tunda yiwa sun saba zuwa ne dole ya kawo wani mushkila kadan cikin lamarin. Na
to koya al'umma suka ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka.
Sunana Salu Isa. Wannan mataki ne gwamnati ya dauki, kuma mataki ne mai kyau sosai domin wanga abu da ya zo farko mun ga yanda yayi, to gashi kuma muna jin alama kaman ce ga na biyu kuma sauko. Gwamnati ya dauki matakin da zai kare mu, zai muna kariya kan wanga mu, ashe ba abin da ya kamata mu duka mu yi wasa mu shi bane, saboda shi mataki ne mai kyau. Kwarai-kwarai ni ma na goyi bayan haka.
Ni ne Muhammad Sani Baba Adakawa. Gwamnatin Ghana ya kokarta kwarai ga abin da ya zo mana da shi. Ai mu ma za mu shiga ga wannan abin da ai gwamnatin China ba zai yarda ba, mu ma muna kare kanmu ne, won ba wani matsala bane.
A baya-bayan nan ma sai da hukumar lafiya a kasar Ghana ta yi gargadin cewa rashin karban allurar rigakafin cutar COVID-19 na barazana sosai ga sashen kiwon lafiya a kasar, musamman in wata nau'in COVID-19 ta shigo a kasar. Kasashe da dama dai na ci gaba da bayyana damuwarsu matuka bisa ci gaba da yaduwar COVID-19 a kasar China da kuma rashin samun gamsassun bayanai game da cutar daga hukumomi a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba ku jama ha tambaya ni ke da, ku jama ha tambaya ni ke da.
Muna kira ga gwamnatin kasanmu a wayo-wayo, saboda a yanzu a nan kasan duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji dadi, wallahi a dage take. Gwamnati ya kamata ya dubo, in wakilai ne yasa to yi wai wannan wakilan nashi.
Mu dai gaskiya matsala ke da kai, ba kadan ba matsala. Ga mazajen sun mutu an kalkashe mu, mazaje an kalkashe mu, mudiya ga su nan an bar mu da marayu. Abinda nake jin hankalin gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu.
Abinda za mu kara tana mu gwamnati shine cewa alkawura abinda ya shahi kamar matasa abu ne mai kyau a kara duba yanayin da matasa suke ciki.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sabuwar shekara da fatar an shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2023. A yunkurin shirin domin iyali na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwo al'umma tuwa a ƙwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su ɗauki matakan kawo sauyi. Yau shirin zai fara tashi a jamhuriyar Niger, inda muka nemi jin ta bakin al'umma abinda suke so hukumomin ƙasar su sa gaba da kuma ƙara mai da hankali a kai. Batutuwan da suka ambato sun haɗa da matsalolin tsaro, harkokin ilimi, shan miyagun ƙwayoyi, samarwa matasa aikin yi da dai sauransu. Kada an kai ku da nisa, ga abin da waɗanda muka hira da su suka shaida wa wakilinmu Tamar Abari.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu, anan garin da magara. Dangantse da wannan shekara mun fuskanci kwarai kalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato. Mun tuka dauka akan mu nan Niger, duk wani abu wanda talaka zai ji dadin rayuwar shi, to ko menene daga barazawa bana kudin shilmin kawai. Yanzu a takaitan takaita kaka ce muke ciki yanzu, da kaka hatta da hatsi yakan same shi dala 80, dala 70, dala 100, to a yanzu kakan hatsin 120, 130, 140. Gujiya da ake siya a kaka a siye ta dala 50, 60, yanzu dala 100. Kobi
ya ƙara kuɗi gaskiya an fuskanci kalubale a ƙasai akwai matsalar ta tsaro kuma mu kanmu kullun ana fara saboda ana shugowa ga an bar kayan shaye-shaye batik ɗiyan samari in ce ga sirri mai goma suna tafiya takwas daga cikin su in kika duba akwai abin da suke sha na biyan kwari man ina tashi hankali da ɗanka kana ta maka ɗanka kana kaf da shi gashi kana fama abin da zaka ruwa ma kanka asiri sai dan yaje dauko maka wata magana da ba ita ba tashi hankali wani irin yauce in yaro na kule ta Allah Allah kace ka ga yaji yazo in makaranta yayi tai hankalinka a tashi so kace he kaji sallama shi sannan hankalinka ya kwanta makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko dibaji ga irin abubuwan da ake kuskanta a cikin ta dibaji ga ne makaranta kanta yanzu a ce ina da misali yanzu yaro takwas a makaranta a matakin primary kowane yaro daya sai an biya mishi shika guda kuɗi na uwayen yara saboda sayan na kushe saboda sayan alli sayan abinda za a goge tabulo wani mai gaji wani sauransu kowane yaro daya ga rayuwa ta yi tsada ina da biyu a matakin secondary kowane ya an biya mai shika biyu to kun ga dan lisi to wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin gugun tsananin rayuwa ba ma tsani na wasa to kiran ma zuwa ga gwamnati ana muna kira ga gwamnatin kasar mu a wayo saboda a yanzu a nan kasai duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji dadi wallahi alhaji kace gwamnati ya kamata ya duba in wakilai ne yasa to yo wayo wannan wakilan nashi lalle bana gwamnati an ringa sai da hasi ma mai rage a meri amma da abin da ake kaiwa da zai ishi ba karce guda wanda yake da kai saman mutum da dubu da wani abu magiranci dubu da wani abu sai aka yi abin da ba zai ishi mutum 30 ko mutum 40 ba a wannan wata to ya kamata gwamnati ta duba ta dora sikeli ta auna abinci a hannun manoma ta sa tallafi ta maido shi ta tabbatar da abin da ake saidawa ya je ga inda ya kamata sosai a sa ido akan haka kuma harkar karatu duk kasan mun yi kowace kasa arziki a duniya menene arziki muke da arzikin matasa mutanen kasan mu sama da mutum miliyan 17 matasa ne a tsaya a nemi aiki a basu hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku ka ajiya kawai a tsare su haka akwai amma wani kafinta wani aikin moto wani sudir wani abu kungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da karamin laifi a gyara shi a huddo shi kar a kai barawa akuya a gama da barawar raguni harkar ilimi tana buƙatar kulawa kwarai nan jami'ar da magana yanzu a jarraba wadda aka yi matakin shiga jami'a na bana ya da magana din nan baya da su kuma yara suna da sunyi karatu ya kamata a gyara
Aishatu, to wannan shekara dai ta bana dai ta zo ta wuce dai yanzu dai zan ce alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kai ba kadan ba matsala fanni kala-kala ga matsalolin abinci yayi tsada ga matsalolin rayuwar mu dai haka ga mazaje sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mudiya ga sun an bar mu da marayu abinda nake jan hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalan mu ga rayuwa tsada ga likita ga lokalkin ma da muke dan kwadai in diyan mu sun shiga su zama wani abu su dan taimu tallafa mu ita ma lokalkin ga ta nan duka tana tangal-tangal ga wannan tashin hankalin tashi hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lokal ba ta kirki ba ga likita in diyan mu bisir lahiya an muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankalin ne musamman ma a cikin wannan harkokin matsalar da mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha gashi bin mu da jarin kirki kun gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mu mu jari mu mata musamman mata a cikin kashi 100 mata kama kashi 80 duk mata ne suke shan wahala da diyan su da yara marayu an bar su suna wahala ana guje-guje duk in ka zo kai ne arman diya kai ne ba su abinci kai ne biya musu kudin lakwal dukkan abu kuma babu sana a kirki babu sana a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah da Annabi ta maida hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda mazazan su suka mutu an kashe musu diyan su an kashe musu yara ga sunan muna ta wahala da yara kuma babu sana'a da zamu yi rikakka mu kama diyan mu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka
sunana Irubaru Shamsuddin muna tuni da cewa alƙawarin da gwamnati yayi musamman abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkan ilimi abinda zamu ƙara tana ma gwamnati shine cewa alƙawara abinda ya shahi kamar dai zancen da nayi matasa abu ne mai kyau a ƙara duba yanayin da matasa suke ciki duba da irin yadda dalibai yanzu kowane lokaci ga sanan sai yawa suke za ta degree diplom iri-iri alhali matasa sun kare karatu kuma suna bukata a sa su a yanayi mai kyau da cewa su samu aikin kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma bangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abinda ya shahi kasuwancinsu abinda ya shahi sori kenan shi ma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'umman ƙasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa yanda aka duba kullun cikin tattalin arziki ƙasar Nijar tana da arziki na ƙasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma ba a ganewa cikin yanayin da ɗan Nijar yake rayuwa kenan ana iya sa matasa su samu aikin ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun yi ilimi saman ya ne za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar tsaro ko kuma su taimaka dai su ma su sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya su su samu aikin ta wannan bangaren ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba menene yake sa suna shiga ciki rashin wannan aikin ka yi karatu ka kare ka cancanci a dauke kuma ba dauke ka ba kenan a san yadda za a yi a forma wannan ɗaliban a taro su a yi wayan musu da kai abu ne mai matukar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin ƙasa su yi kishin ƙasa kenan a kori ta'addanci a cikin ƙasar Nijar bangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ƙara ƙaimi ta ƙara ƙoƙari wajen wayar da al'umma duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna ƙoƙari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya ƙara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun shi 25 da 6 ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a saran yayi gobe mai kyau
kada kenan daga cikin abin da ke ciwa al'umma jamhuriyar Nijar tuwa ƙwarya batutuwan da idan ta kama za mu bi diddigi ɗaya-ɗaya domin jin matakan da hukumomi za su ɗauka na kawo sauyi da inganta rayuwar iyali muna godiya ta musamman ga wakiliyar mu Tamar Abari da ta bada gudunmuwa yayin kallabin shirin a wannan shekarar da fatan shekarar za ta kawo ci gaba ta kowace fuskar rayuwa da ingancin rayuwar iyali sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana munufi kasashen Kamaru da Ghana a duk lokacin da kuke bukata za ku iya sake komawa ku saurari wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shirye mu da alheri
madalla a gaida alheri Grace Abdu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a manfa a takaice
to Hadiza ga labaran a takaice hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'anta sun damƙe yan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadan mai martaba Ohinuyi na ƙasar Ibra da ke yankin ƙaramar hukumar Okene a jihar Kogi a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ziyarar aiki a yankin sanarwar da kakakin hukumar DSS na Najeriya Dr. Peter Afunyaya ya aika wa sashen Hausa na muryar Amurka na cewa jami'an tsaron sun cafke Abdulmumin Ibrahim Otaru da ake kira Abu Mikdad da kuma Sa'idu Suleiman waɗanda ke da hannu a harin. Jiya Laraba wasu rokoki guda biyu suka auka wa dakarun haɗin gwiwa a arewa maso gabashin ƙasar Siriya a cewar rundunar sojojin Amurka ta tsakiya kwana guda bayan da Iran da Iraki suka gudanar da bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban rundunar Quds ta Iran Qasem Soleimani a Bagadaza. Rundunar CENTCOM ta ce harin bai haifar da rauni ko barna ga sansanin ko kayayyakin rundunar haɗin gwiwar ba. Kakakin rundunar CENTCOM Lieutenant Colonel Dave Eastbourne ya shaida wa BOA cewa rokokin da suka kai mita 107 sun auna yankin da ake kira Mission Support Site Kokonoko a misalin karfe 9 na safe a gogon ƙasar Siriya.
Thomas sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.